Hakan dai na zuwa ne kasa da makonni biyu da hukumomin na Najeriya suka sanya doka da ta haramta wa ƴan kasuwar kasar shiga da motoci ta kan iyakokin kasar in banda ta tashoshin jiragen ruwa. Kin dai ƴan kasuwar da ke hada-hadar motoci suka fara bayyana damuwa game da wannan yunkuri na gwamnati. Alhaji Nura Zailani Ibrahim Daneji na ɗaya daga cikin ƴan kasuwar da ke shigo da motoci Najeriya daga ƙasashen Turai da sauran nahiyoyin duniya.
Kungiyar ƴan mota ta Kano gaba ɗaya ta yi taro jiya da yamma dalilin wannan sanarwa da ake tunanin za ta fito ranar Monday. Idan aka ce an yi haka to gaskiya fi sabilillah gwamnati tana nufin za ta gurgunta harkar mota gaba ɗaya a Najeriya. Wanda da gwamnati za ta duba ta sauƙaƙa dutun za a fi shigo da su ta hanyar da gwamnatin ita kanta za ta samu kuɗi. Dan za a koma kowa ya concentrate akan hanyar da take ba ta daidai ba ma'ana su moga. Abin da ake sayan gwab a baya za ka saye ta 250 a kwatano ko kuma ma in bidin kai ba za ta kai haka ba ka zo ka biya kuɗin aikin kwatano wanda bai fi 100,000 ba ka biya maje duty za ka yi bai fi 100,000 ba ko 90,000 yanzu an ce sai ka biya mata 300,000 kaga koma baya kenan saboda haka ni da kaina ba zan biya kuɗin dutun mota gwab wannan da ake tasi da ita talaka yake hawa ba zan biya naira 200,000 ko 230 shigo da ita ba me zan samu kai yanzu an ce ka saye ta 800,000 ko 900,000 ko miliyan ɗaya ba za ka siya ba babu wata mota da za a ƙara wata ba ta ƙaru ba.
Shi ma dai Aminu Mame Adam wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a nan Kano na cewa
wannan abu shine kamar gyara ne irin na ganga a Uzunawa. Gwamnati tana maganar tattalin arziki ya durƙushe kaza kaza da sauransu. Idan aka ƙara wannan kuɗin duty din suka yi tsada ba kowa ne zai iya zuwa ainihin isiyo wannan motocin ba. Ita fa wannan gwamnati talakawa ne suka dora ta. Yanda talakawa suka zo wasu suka rasa rayukan wasu suka jikkata dan gwamnatin ta kafu. Kiyasi da aka yi akalla muna da mutum misali matasa sama da kimanin miliyan 20 kofi ma wanda ba su da aikin yi wanda suka shiga jami'a kenan da abin nan kwalejoji to ba aikin yi kuma wannan mutanen in aka zo aka matsa wannan abin me ake so jama'a su yi ya kamata duk abu in gwamnati za ta yi to sai ta duba me zai haifar
ko wannan sakamako wannan yunkuri na gwamnati na ƙarin haraji akan motocin zai samar. Malam Lawan Habib wani masanin tattalin arziki ne da ke aikin malinta a kwalejin fasaha ta Kano.
Ƙarin haraji a lokacin da kasa yake yin kasa to yana sa gwamnati ta samu kuɗi amma kuma yana rage tsaro ta mutane. Duk sanda kuɗin fito ya ƙaru to farashin abinci da sauran abubuwan da ake shigowa da su na ƙaruwa musamman kashe da tiriloli da bus na ɗebo na ɗebo jama'a da taksi-taksi idan ka ƙara duk kayan kuɗi kudin wato zirga-zirga na jama'a zai ƙaru idan ya ƙaru kudin sana'antar da kaya da kasuwanci zai ƙaru saboda abin da ake kira transfer price idan wannan ya ƙaru hauhawar farashi zai ƙaru kuma zai daɗa taɓa tattalin arzikin da mutane suke da shi a hannunsa. Yau abin da ya kan fata gudun su kar sai zama da cewa abin da ta fi damuwa da shi ta samu kuɗi a hannunsa sai ta dinga la'akari da samun kuɗinta da kuma yadda samun kuɗin nata da zai gana bai san da na ƙasan ƙasa ba.
Yanzu dai kimanin shekara guda kenan mahukuntan na Najeriya suka haramta wa ƴan kasuwa siyo shinkafa daga kasashen ƙetare domin shigar da ita ta kan iyakokin ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.